Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 22 da 25 a jamhuriyar Najeriya. Za iya jin mu ta gidajen radion amfani ko Far'a ko Sarauniya ko Nomad ko Niya FM ko kuma Dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar internet, wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta caccaki Rasha saboda kiran a yi taron gaggawa na kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya da daren jiya Asabar don a yi nazarin wani harin jirgin sama wanda ga dukkan alamu Amurka ce ta kai cikin kuskure, wanda mai yiwuwa ya halaka sojojin gwamnatin Siriya da dama. Da take magana da manema labarai a harabar wurin taron gaggawar Samantha Power, ta ce matakin da Rasha ta ɗauka ba wani abu bane illa kawai wata dabara ta ɗauki hankalin duniya daga wani ɗanyen aiki wanda Rashin ta aikata, wanda shi ne wato ya fi muni cikin ayyuka mafiya muni a duniya. Fawa ta ce har yanzu gwamnatin Amurka na ci gaba da tattara bayanai game da wannan harin, wanda wasu bayanai ke cewa da alamar ya halaka sojoji wajen 80 da Adiyar Ezor. Ta ce jiragen yakin Amurka da ke cikin tawagar sojojin gamayya sun ɗauka 'yan ISIS ne suka auna, kuma a ta bakinta, ba niyyar mu ce mu saba ma yarjejeniyar tsagaita wuta ta wajen auna sojojin gwamnatin Siriya ba. Sannan sai Fawa ta yi nuni da jerin aika-aikar da gwamnatin Siriya ta aikata, ciki har da harin jirgin sama kan asibitoci da makarantu da mamaye-mamayen garuruwa har a yi ta fama da yunwa, da kuma amfani da makaman guba kan farar hula. Cikin duk waɗannan al'amuran, a cewar jakadiyar Amurkar, Rasha ba ta taɓa kiran kwamitin sulhun da ya ɗauki mataki ba. Ita ko Rasha gani take dama can Amurka so take ta burge masu son al'amari irin wannan ya faru. Jakadan Rasha a Majalisar Ɗinkin Duniya Vitali Churkun ya ce kalaman Fawa na fushi ba wani abu bane kawai illa son burge wasu marasa imani. Churkun ya ce akwai ayar tambaya kan irin lokacin da Amurka ta zaɓa ta kai wannan harin. Ganin ya faru ne a daidai lokacin da ƙasashen biyu ke ƙoƙarin cimma yarjejeniyar zaman lafiya mai ɗorewa. Sannan ya nuna kokwanto kan cewa kuskure ne. Wata babbar ƙara ta girgiza unguwar Chelsea da ke Manhattan a birnin New York da daren jiya Asabar, kuma tuni 'yan sanda da 'yan kwana-kwana suka ruga wurin. Shaidu sun ce an ruga da mutane 25 zuwa asibitoci a cikin motocin ɗaukar marasa lafiya. Ba a tantance yawan mutanen da abin ya ritsa da su ba. 'Yan sanda a birnin New York sun fitar da saƙon gargaɗi ga masu ababen hawa da su nisanci wurin, wanda ke daura da 23rd Street da kuma 7th Avenue. Kafafen labarai sun ce da alamar fashewar ta auku ne a wani wurin zuba shara. To karfa a sha'afa, ana shan labarai ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Isra'ila ta ce jiya Asabar ta yi amfani da makami mai linzami na harbu makamai wajen tarwatsa wasu rokoki biyu da aka harbo daga ƙasar Siriya, wanda a cewar wani jami'i shi ne karan farko da aka yi amfani da wani wato wannan na'ura mai gajeren zango wajen cafko makaman da wasu mayaƙa suka harbo a yaƙin basasar Siriya. Kafafen yaɗa labaran Isra'ila sun ruwaito jami'an soji na bayyana rokokin da aka harbo ɗin da wato kan yankin tuddan Golan da Isra'ila ta mamaye, da cewa ɓarin yaƙi ne kawai ba da niyya ba. Babu rahoton wani rauni. Isra'ila ta zaɓi tsama kanta daga rikicin na Siriya, to amma ta ƙaddamar da wasu hare-haren jiragen sama zuwa tsallaken kan wasu muradun soji kuma ranar talatar da ta gabata, bayan da wasu babamamai suka fada cikin yankin da ke ƙarƙashin ikon mamayarta. Jin kaɗan bayan waɗannan hare-haren, sojojin Isra'ila sun karyata ikirarin Siriya cewa an harbo wasu jiragen yakin Isra'ila biyu dayan mara matuki. Babu wani bayani daga Siriya a hukumance dangane da al'amari na baya-bayan nan. Jiya Asabar a birnin Houston na jihar Texas, dan takarar shugabancin Amurka karkashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya sha alwashin ta sakeyar duk bakin hauren da ya kashe wani ba Amurki. Dole a kawo ƙarshen wannan, za a daina hakan muddin na zama shugaban ƙasa. Ina mai maku wannan alƙawarin, a cewar Trump yayin wani taron da aka yada kai tsaye, to amma ba a gayyaci manema labarai ba. Trump ya ce Hillary Clinton ta kasa aiwatar da dokar shigar baki lokacin da take sakataren harkokin waje, saboda ta dakatar da bayar da biza ga 'yan ƙasashen da ƙasashen nasu ba su ansar 'yan ƙasar da aka kora. Trump ya yi wannan bayanin ne a zagayen farko na taron ƙungiyar The Remembrance Project mai rajin kare muradun iyalan waɗanda baƙin haure suka kashe masu 'yan uwa. To amma masu sukar ƙungiyar na zarginta da amfani da iyalan waɗanda aka kashen wajen yada wata manufar siyasa mai cike da tsana. Wani bom na bututu ya taro watsi cikin wani kayan shara a wani gari mai gabar ruwa a jihar New Jersey jiya Asabar, wanda ya kai ga soke gasar gudun fanfalaki ta tara kuɗin agaji wadda ta samu halartar dubban 'yan gasar gudu. Ba a samu rahoton jin rauni ba. To amma hukumomi a wurin shakatawa na Seaside Park da ke jihar ta New Jersey sun soke gasar mai taken Seaside Semper Five, wadda gasa ce ta gudun nisan kilomita 5 da aka shirya don tara kuɗi ma tsaffin sojojin Amurka. Sojojin ruwan Amurka ne suka shirya gasar. An gudanar da bincike ƙarƙashin hukumar bincike koko ana kai bisa ƙarƙashin hukumar bincike ta FBI. To amma jami'ai ba su bayyana ko suna ganin wannan aiki ne na ta'addanci ba. Hukumomi sun ce an gano bama-baman bututu guda uku da aka haɗa hancinsu da waya daura da wurin da jama'a ke wucewa. Ana ganin ɗaya daga cikinsu ne kawai ya tashi. Papa Roma Francis ya yi kira ga ƙasashen Turai da su yi maraba da 'yan gudun hijira masu ƙoƙarin tsere ma tashin hankali a ƙasashensu, saboda a rage yawan ayyukan ta'addanci a kuma yada al'adar darajanta ɗan adam da kuma karamci a duniya. Da yake jawabi jiya Asabar a birnin Rome ga tsaffin ɗaliban makarantun addini na Jewside da ke faɗin Turai, Francis ya ce karamci na haƙiƙa shi ne makamunmu mafi girma na yaƙi da ta'addanci. Francis ya lura cewa akwai mutane sama da miliyan 65 a faɗin duniya da aka raba su da muhallansu ƙarfi da yaji saboda fitintunu daban-daban, adadin da ya ce ba a taɓa gani ba kuma na da ɗaura hankali. Mambobin gamayyar ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa na tsaffin ɗalibai da kuma na yanzu a makarantun Jewside sun hallara ne a birnin na Rome, inda suke wani babban taro mai taken ƙaurar jama'a a duniya da kuma matsalar 'yan gudun hijira lokacin yunƙurowa da kuma taɓukawa ya yi.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi, wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai leƙa ƙasar Ghana ne domin idan masu haure na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, ko bayan kawo muku yadda zaben kasar Gabon ya kasance. Haka kuma mun tabo kadan daga cikin shirye-shiryen da hukumar zaben kasar Ghana ta yi domin tinkarin zaben kasar, amma kuma sai ku masu saurare musamman daga kasar ta Ghana suka nemi su ji shin me ake ciki ne game da shirye-shiryen wannan zaben. Akan haka mun tattauna da mutane daban-daban da suke da ruwa da tsaki game da wannan zabe. Da farko dai ga Alhaji Musa, wanda dan jami'ar adawa ne, wanda aka fi sani da suna Musa Sai Kayi. Kuma abokin aikin mu Baba Yakubu Makeri ya tambaye shi ne yadda yake kallon shirin da hukumar zaben kasar ta shinfida.
To alhamdulillah, tun da farko fari da aka kaddamar da ita ko aka dora ta kan ainihin commissioner na zabe Charlotte Offay. Charlotte Offay ta yi tare shirin da yake gaskiya ba shi cikin doka, ba shi cikin constitution. Idan ta yi to da shirye-shirye akan duba constitution, a duba abin da dokan kasa da dokan zabe ya bata. To shugabanninmu da ainihin waɗanda yake sun kware a kan ainihin harkan EC ko harkan zabe, akan nemi a ɗan nuna mata ta yi gyara a kan abubuwan da ɗan misali kamar wanda ya ɗauki health insurance card. Health insurance card kowa ya riga ya san, kowa na iya zuwa ya yi health insurance ko da kai baƙo ne kuwa. Kana da dama, a baka dama tun da harkar lafiya ce, ka je ka yi kuma a duba lafiyanka. Ba shi ne idan kai health insurance, ba shi ne ke tabbatar maka da cewa ka zama ɗan ƙasa ba. To an yi wanga Charlotte Offay, aka ce ta yi ƙoƙari ta share sunan na kin waɗanda ike an yi amfani da su aka yi wannan health insurance. Matan nan ta keke ta ƙasa gaba ɗaya, ta ce ba ta yadda ba ita ba za ta share ba. To yin wannan ya kawo sai da aka kai ta kotu. Kotun nan ta ba ta umarni cewa ta koma ta je ta share. Ta dawo ta ce wai maganganunta dai ga yanan daban-daban, amma yanzu cikin ikon Allah an ɗora ta bisa layi. Ta tabbatar da yanzu idon ainihin ƙasa gaba ɗaya, 'yan siyasa da manyan ƙasa da masu ilimi suna kallon aikin da take yi. Da haka shirye-shiryenta dai yanzu sai mu ce alhamdulillah, muna kyautata da ta za ta yi adalci. Kuma mun buɗe idanunmu da kunnuwanmu, muna ji ko muna sauraro, kuma muna son mu ga ainihin an yi wa talakan ƙasar nan adalci wurin zaɓe, wanda ya ci zaɓe a yi ƙoƙari a bashi.
Amma Irbad Ibrahim, wanda jakada ne na zaman lafiya akan harkokin zaɓe a ƙasar ta Ghana, mun tattauna da shi ne akan yadda yake kallon wannan shirye-shirye, shi ma ga abin da yake cewa.
Kamar sace ku ce ka, za ka tambaye ni imani da kenan mutane ke da shi confidence da haka ne ke da shi a cikin electoral commissioner na ƙasar Ghana, da ce wanga kawai ba mu da fargaba. Da an ce watakila electoral commission zai saci zaɓe ya ɗauki ya ba gwamnati. A bayan adawa hawa yanzu kuma sun gamsu, an fidda suna wanda suka ɗauki insurance, suka rubuta sunayensu. Bakin da aka ake riyawa kamar su ba mutan Ghana ba ne, amma sun rubuta sunayensu sun an fita. Matsalolin da ya faɗa wa suka kirga hanyar amma ta ce. So shi yanzu da kullum ta zo nan ga kasan Ghana, ba mu da rarraba sam kamar abin da ke afkowa Gabon zai yafi nan. In dai an ce shirye-shirye na zaɓe a fadin na ilham ko gobe ma da ce fa ƙwari'a, mutan Ghana sun amince cewa shirye-shiryen da aka ajiye har yi adalci, kuma babu wani kulu-kulu ciki ba wani sata da sauransu a ciki. Amma kisan yin sabo dai akwai matsala kaɗan. To yin kuma ana kama miliyan makamai da haɗuru. So wannan makaman dukkan da dai wa sha kama doba mai cutin mota da mataimakinsa. Amma wannan makaman kritikali a kowace manyan da suke fitowa da makaman kasashen waje. To me zai da makaman ne ba sani ba. A 'yan sandanmu kuma yau za ka dinga kama 'yan fashi, yan fashi suke sun nisata wani wani na bibiyar shara kamar bindika ma da suka yi amfani da shi. Idan sanda ya doke ransu, ko kwadon sanda ya ajiye musu shirye-shirye a kan da za ku yi attack da sauransu. To in yau saboda sirri da tukufa ba wani kudin da ita aka kara ya karya ba, ana kama 'yan sanda suna 'yan fashi, suna kama ma 'yan fashi gindi, ana kashe mutane, ana ce wa mutane ciwo. Shi dai ana tsoro cewa in an yi zaben ba a samu dace ba, fatin da ba su samu suka yi hasara a cikin wannan zabe wanda ke da za su samu mutane da aka ba su horo a ce so da su zo su wasu ababen da za su samu kawo mana matsala a fannin tsaro da zaman lafiyar da wake da shan cikin da amma malam Lada ne an tambaya a bangaren gane yau ko ta mutane ke fa ƙwari'a da ke cikin kashi dari mutane kamar
hukumar zaɓe ta yi abin da ya kamata yi. To da yake ji asabar ne aka so a gudanar da zaɓen jihar Edo a tarayyar Najeriya, kwaron kuma sai hukumar zaɓen ƙasar ta ce ta ɗage zaɓen da sati biyu. A kan haka ne Nasir Adamu Yalika ya tambayi Nick Dazan, mai magana da yawan hukumar zaɓen ta Najeriya, ko me yasa su ɗaukan wannan matakin?
Ka ce kun ɗage zaɓen nan da mako biyu, me faru ne?
Eh to, ka san da farko mun sanarwa akan mu a shirye muke mu aiwatar da zaɓe domin bisa ga jadawalin da muka fidda mun riga mun aiwatar da ayyuka wajen 12 a cikin 14 abin da ya rage kawai mu aiwatar da zaɓe amma daga bisani ba mu sami cikakken wato goyon bayan jami'an tsaro ba wanda hakinsu ne kamar yadda ka sani su kare jami'anmu da masu kada kuri'a da kayan zaɓe. To abin da ya sa kenan muka ce to bari mu tsaga zaɓen sai bayan sati biyu.
To yanzu in an yi tambaya su jami'an tsaron dama abin da suka faɗa kamar akwai matsala ta tsaro. Ku kun ga wannan matsala ce tun farko ko kuma kukan da an bar ku za ku iya zaɓen?
To mu ba mu hangi wannan matsala ba domin mu ba mu da kwarewa kuma ba mu da masaniya kamar yadda su suke da shi. To kuma mutum wanda ya kamata ya kare ka ya ce maka zai gaza ko kuma ba zai iya tabbatar da cikakken tsaro ba to kaga dole kai ma ka yi taka sansan. To abin da ya sa kenan ita hukumar zaɓe ta ce to bari ita ma ta dakatar da zaɓen sai bayan sati biyu domin dama abin da suka nuna mana shine wannan barazana da ake zaton zai auku ne wato bayan sallah su bayanin da suka ba mu kenan akan barazanan nan suna ganin zai faru ne wato bayan ran 12 da ranar 13 ga wata wato daidai da babban sallah kenan.
Wannan shi yasa ku kuma kuka ga idan kuka kara mako biyu ya wuce lokacin kenan sai a zo a yi zaɓen?
To dole ne kamar lokaci haka domin duk yayin da aka dakatar da zaɓe kaga sai an sake wani kyakkyawan shiri da tanadi na kayan zaɓen da jami'an mu na ɓangaren mu na hukumar zaɓe.
Jami'an tsaron sun amince cewa bayan mako biyu za a iya dawowa a yi zaɓen?
To bisa ga abin da suka faɗi muna ganin hakan zai kasance domin ai dama sun nuna akan wannan barazana da suke ganin za a samu 12 da ranar 13 ga wannan wata.
Jam'iyyar PDP mai adawa ta nuna lalle idan aka ce an janye wannan zaben tamkar ita APC mai mulki ta ji tsoro ne ko kuma tana son ta shirya magudi ko a matsayin ku na hukumar zaɓe me za ku ce kan wannan zargin?
To ba za mu sani ba saboda su ne ke wannan zargi kuma kaga ya kamata su kenan ya kamata su yi bayani amma mu dai matsayinmu shi ne da farko dama mun yi shirye kuma a shirye muke mu aiwatar da zaɓe kamun jami'an tsaron suka zo suka ce su suna da wato labari ko bayani akan za a samu barazana ta wajen tsaro.
To da yake shirin da ya gabata mun kawo muku irin halin da kasar Gabon ta shiga sakamakon zaben da aka yi yanzu dai hankula sun kwanta kamar yadda Salu Sufiyanu yake cewa.
To lalle ga halin da ake ciki yanzu dai gaskiya abin ya saurara dai rigingin mu dai sun saurara sai dai abin da ba a rasa ba rigingin mu na su ya adawa da mutane masu goyon bayan su suna ne yanzu haka suna kan bakan cewa gare za su yi tahiya na jerin gwanu cikin gari sai dai ba mu sani ba ko za su yi ta irin ta kashe-kashe ne ko kuma tahiya wa gata jerin gwanu su nuna bakin cikin su akan wannan abu da an kai. Amma gaskiya game da dai kwanci hankali a yanzu dai zaman da ake gaskiya akwai kwanci hankali don ba wani hayaniya yanzu.
A nan babban birnin kasar Libreville ne koko kasan gaba ɗaya aka samu wannan kwanci hankali?
To lalle ga alamu duka kasar gaba ɗaya kwanci hankali ya dawo.
A nan babban birnin kasan jami'an tsaro na sintiri ne?
Eh to kwarai ko jami'an tsaro na sintiri sosai sosai. Sosai sosai dan mutanen da ma sun kai kashe-kashe na kayayyakin mutane ana nan ana ta binciko su ana ta kamo su ana shiga gida-gida ana ɗiba kaya waɗanda sun kasa ta duk wanda anka kama da kayan sata ana kame shi ana tayar shi. Kuma yanzu haka ma ana kyauta je gobe Allah ya kare akwai shugabannin nan ƙasa kamar na Chadi da na Senegal da na Niger da na Congo waɗanda suke za su zaka na nan ga su tattauna da shi shugaban ƙasa da ƴan adawa akan abubuwa waɗanda sun ka faru su ga kuma yadda za su shirya al'amari.
Da wannan bayani na Salu Sufiyanu wanda aka fi sani da suna Sala muka kawo ƙarshen wannan shiri amma don dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu. Sai Cuba Hero Jodo ne wanda ya daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Aiwo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman.
Wani batu da Afirka ta yi ƙaurin suna a kai a 'yan shekaru nan shine ƙonar rikice-rikicen da ake ta fama da su ko dai na addini ko ƙabilanci waɗanda a wasu lokuta ma ke haddasa asarar ɗimin rayuka. Domin daidaita al'amura yanzu haka wasu ƙungiyoyin addini sun ko tashi tsayin daka da nufin samar da kyakkyawar dangantaka tsakanin addinai da ƙabilu a Afirka ta yadda nahiyar za ta samu ci gaba mai ɗorewa. Ɗaya daga cikin irin waɗannan ƙungiyoyi ita ce ma ƙungiyar matasa na 'yan uwa musulmi almajiran Sheikh Ibrahim Yakubu Ezazzaki da yanzu haka ke hannun jami'an tsaro shi da wasu ɗimbe magoya bayansa sakamakon takaddamar da ta kaura tsakaninsu da sojoji a shekarar ta gabata. Su dai waɗannan matasa sun koyi imanin cewa 'yan Afirka da kansu ne ma za su iya magance matsalolin da suke fuskanta ta hanyar fahimtar juna. Yayin irin waɗannan taruka da ake walakabin tunawa da Annabi Isa, matasan musulmi da ma Kirista sun ko zauna waje guda da kuma taɓo batutuwan da kayan ka fahimta juna tsakanin musulmi da Kirista. Malam Muhammad Tukur Abdulhamid, wani malamin addinin musulunci a Najeriya wanda ya halarci ɗaya daga cikin irin wannan taruka, ya ce muddin ma abota addinan biyu sun bi karantarwa su sau da kafa to fa ba za a samu rikici a tsakanin musulmi da Kirista ba.
Duk rikicin da kuke gani yake faruwa a cikin al'umman mu nan wallahi ba cikin waɗannan littattafan aka same su ba kanmu, saboda waɗansu mu ta iya ya zamanto ba su sani ba. A wannan taro din za mu ɗauki waɗannan littattafai guda biyu iya gurgudun lokaci da yanayi mu dan tabo kaɗan daga cikinsu wanda insha Allah muna fata nan gaba za mu ci gaba da irin waɗannan tarurruka ta yadda in Allah ya yarda zuwa wani lokaci to wannan rikici tsakanin musulmi da Kirista wanda muke rasa rayuka da dukiya da sauransu insha Allah da yardan Allah zai kau gaba ɗaya a cikin al'umma.
Rabran Fada Maurice Kwaranga na kwatkin shugabannin addinin Kirista a arewa su gabashin Najeriya na maganin irin wannan taruka na da alfanu musamman a wannan lokaci. To mako da farko ya ma zargi wasu 'yan siyasa na cewa suke zama 'yan Ingiza mai kan turuwa.
Don ɗan siyasa ya gan ba zai samu yayi nasara a aikata adalci ba, mutane ba za su zabe shi don shi an san shi shi dan cuci ne, zai a kawai ce to ai wayancan ai addinin su daban ne, to ku ya kamata ku goyi bayana domin ni naku ne. A ƙarshen kuma ko da an zabe shi din wayanda suka zabe shi ba za su taba ganin shi ba. Talaka ya kamata ya gane yunwan da ya dami musulmi shine yunwan da ya dami Krista. Muna neman hanyoyi masu kyau, muna neman makarantu masu kyau, wayanda za su yi mana wannan aiki su ne ya kamata mu zabe su. Ba wani magana addini kam Allah ɗaya ne, ba wani abu wanda wani zai kawo da zai zo ya raba tsakaninmu ba, ba yi da kyau. Mabiyan addinai nan guda biyu dole mu zauna tare, mu zauna cikin salama, kuma abinda Allah yake so shine ya kamata mu aikata. In fact, in mutum ya ɗauka Alkurani mai girma, ya ɗauka Holy Bible, kana dubawa yawanci kama a suhun alkawari, wayansu labarun annabawa da tarihin annabawa nan, in ka duba cikin dukan wayannan littattafai biyu sun zo kusan ɗaya ne. So wani addinin Krista bai san cewa ai wayannan abubuwa haka ne a cikin musulunci ba, wani ma musulunci bai san wai haka ne a addinin Krista ba. So idan an haɗu a cikin irin wayannan tattaunawa za a fahimta juna, za a gane domin mu yi zama salama.
kamar Rabran Kwairanga, shi ma mai bishara da ya halarci wannan taro Festus Sunday Festus, kira mai ga mahukuntan kasar da kuma sauran kungiyoyin addinai da suke shirya irin wannan taruka ko da kuwa sau biyu ne a shekara domin lalubo bakin magance fadace-fadacen addini.
In ba ka neman zaman lafiya da dan wanka ba ko min san maka ko kana kona madaraci ba ra kana kana ba ko kana kona church ba ka neman zaman lafiya da dan wanka ba you can't see God.
Cibiyar samar da kyakkyawar fahimtar juna tsakanin addinai wanda cibiyar take Kaduna na ko taka muhimmiyar rawa wajen kawo fahimtar juna a Najeriya, kamar yadda a baya kungiyar ta taimaka wajen samar da zaman lafiya a kasar Kenya sakamakon takaddama da ta biyo bayan zaben shugaban kasa a shekara ta 2008. Malam Abdullahi Jidda Damare na ko cikin jami'an kungiyar wanda ma shi ke kula da arewa maso gabashin Najeriya ya ce a irin waɗannan taruka abin a yaba ne.
A gaskiya wannan taron ce tamkar ni aka yi wa domin na yi farin ciki matuka sabili da kuwa abu ne da muke kira da dadewa akan cewa idan ba ana ci gaba da zama irin wannan a cikin wannan tarukan ba to da wuya a gane matsalolin da ke wakana tsakanin musulmai da kuma kristoci. Dole a zauna tare a tattauna a dawa juna gaskiya a fahimci ina ne matsala yake fitowa saboda a zauna a haru tare a resolve problem din
kamar yadda alƙalama make nuna ba ime rayuka yake salwanta ba ma ga dukiyar wadanda basu ji basu gani ba sakamakon rikice-rikicen da ke da nasaba da addini batun da wani masani Dr. Ali tunda ke ma fatan za a yi kasin ta natsu kamar yadda yake fadi a cikin wannan waka da yake akan zaman lafiya. Ibrahim Abdul Aziz, Sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.
Karshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan Sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.
To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice.
To a takaice, jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya ta caccaki Rasha saboda kiran a yi taron gaggawa na kwamitin sulhu Majalisar Dinkin Duniya da daren jiya Asabar don a yi nazarin wani harin jirgin sama wanda ga dukkan alamu Amurka ce ta kai cikin kuskure wanda mai yiwuwa ya halaka sojojin gwamnatin Siriya da dama. Da take magana da manema labarai a harabar wurin taron gaggawar, Samantha Power ta ce matakin da Rasha ta ɗauka ba wani abu bane illa kawai wata dabara ce ta ɗauki hankalin duniya daga wani ɗanyen aikin da Rasha ta aikata wanda ke cikin miyagun ayyuka mafiya muni a duniya. Bawa ta ce har yanzu gwamnatin Amurka na ci gaba da tattara bayanai game da wannan harin wanda wasu ke bayyana cewa da alamar ya halaka sojoji wajen 80 a Deir ez-Zor. Ta ce jiragen yakin Amurka da ke cikin tawagar sojojin gamayya sun ɗauka 'yan ISIS ne suka auna, kuma a ta bakinta ba niyyarmu bace mu saba ma yarjejeniyar tsagaita wuta ta wajen auna sojojin gwamnatin Siriya ba. Wata babbar ƙara ta girgiza unguwar Chelsea da ke Manhattan a birnin New York da daren jiya Asabar, kuma tuni 'yan sanda da 'yan kwana-kwana suka ruga zuwa wurin. Shaidu sun ce an ruga da mutane 25 zuwa asibitoci a cikin motocin ɗaukar marasa lafiya. Ba a tantance yawan mutanen da abin ya ritsa da su ba. Isra'ila ta ce jiya Asabar ta yi amfani da wadda makami mai linzami na harbo makamai wajen tarwatsa wasu rokoki biyu da aka harbo daga ƙasar Siriya, wanda a cewar wani jami'i shi ne karan farko da aka yi amfani da wannan na'ura. Jiya Asabar a birnin Houston na jihar Texas, ɗan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump ya sha alwashin ta sakiyar duk bakin hauren da ya kashe ba a mulki. Dole a kawo ƙarshen wannan, za a daina hakan muddin na zama shugaban ƙasa, inji Donald Trump.
To da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da izinin Allah, inda za ku ji shirin na gari na kowa da Sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. zama da din sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya.